Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin siyasa hangen dala. Shiri ne dai da kan yi duba kan batutuwan da suka shafi harkokin siyasar kasar nan, baya ga baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin bakunan su bisa la'akari da sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Sunana Ahmad Rabiu Jain da zan kasance tare da ku a cikin shirin, wanda kuma ina tare da abokin aiki
Abdulkadir Yusuf Garzu.
Cikin yardar Allah, tare da shi ne zamu gabatar da wannan shirin a wannan rana. Abdulkadir, barkanmu da wannan lokaci, ya azumi kuma.
Ja'in, sai in ce da dimbin masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma dai gashi Allah ya sake dawo da mu cikin wannan shiri na hangen dala. Batun kuma azumi, sai dai mu ce Allah ka karbi ibadunmu, kuma Allah ka samu na ɗaya daga cikin bayin da za a yanta a wannan wata mai alfarma.
Amin summa amin. Abdulkadir, ya siyasa?
To, siyasa sai dai mu ce alhamdulillah a wannan lokacin. Abubuwa dai da dama dai suna ta faruwa, duba da cewa gashi ana cikin azumi, ita harkar siyasar ba za a batta ba. Dole dai harkar siyasa ana ci gaba da yinta yadda ya kamata.
Kasan harkokin siyasa har kullum ba wai azumi kawai ba, ko da lokacin sallah ma siyasa takan motsa.
Idan har za a ci, zaka ci abinci yadda su 'yan siyasa suke faɗi, yadda abinci ya zama cinsa wajibi ne, ita ma siyasar haka wajibi take a gare su.
To, Allah dai ya bamu shugabanni na gari. Abdulkadir, ta ina ya kamata mu fara ne?
Mu fara daga can shugabancin majalisar dattawa.
Kace mun rikicin shugabanci kenan a majalisar da yake ci cinyewa.
Ka san siyasa ba ka raba ta da rikice-rikice nan da can da nan.
Ka san jam'iyyar APC ta nuna amincewarta ga Sanata Ahmad Lawan,
wanda take ganin shi ne zai cicciba manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
A gefe guda kuma jam'iyyar PDP ta nuna ita kuma mana wanda zai shugabancin majalisar shi ne Dan Juma Goji.
Kana so ka ce mun tsohon gwamnan jihar Gombe kenan?
Wannan haka yake. Ka san shi ma ya ce fa su suke da rinjaye domin za ma su nemi goyen bayan wasu 'ya'yan jam'iyyar APC domin samun nasara.
Sanata Ali Indime, sanata mai kiltar Barna ta Kudu, shi ma ka san ya nuna anesa ta tsayawa fa takarar shugabancin majalisar nan.
Ka san dan jam'iyyar APC ne, amma kuma ya ce shi baya goyen bayan abin da jam'iyyar APC din ta nuna na cewa ta zaba Ahmad Lawan.
Har ma muka jiyo Ali Indimi yana cewa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, Adams Aliyu Oshomole, yana goyon bayan takarar tasa ta shugabancin majalisar dattawa. Har ma ya ce wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC ma da na PDP, wanda suka samu ɗarewa zuwa wancan kujera ta majalisar dattawan, suna goyon bayansa.
Ka san ya ce ana wasu abubuwa da ake samu a ofishin shugaban majalisar dattawan. Ya ce abubuwan sun yi yawa, don haka ya ce in dai har ya samu sahalewa, ya samu shugabancin majalisar, to fa zai rage wasu romo da ake samu a ofishin.
Jain, da aka ce fadan da babu ruwanka dadin kallo ne da shi. Mu dai anan sai dai mu ce Allah ya kyauta, kuma Allah ka bamu shugabanni na gari.
Amin. Abdulkadir, ka san kotuna sun dan zazzauna a yau din nan,
wanda a yau ta saurari karar da shi dan takarar jam'iyyar PDP na shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar, da kuma bangaren shi shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Ka san kware-kwaren zama tai a yau din nan, wanda ta ce a gobe 8 ga watan Mayu kenan za ta dora da wannan zama.
Ita ma dai wannan kotu da take sauraron karar gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma dan takarar jam'iyyar PDP Abba Kabir Yusuf, yau ta zauna a nan jihar Kano. Ja'in,
ka san su ma an yi zaman ne, har ma a zaman kotu ta amince da bukatar da lauyoyin Abba ke Yusuf, mana lauyoyin jam'iyyar PDP kenan.
Inda lauyoyin suka nemi da kotun ta tilastawa hukumar zabe da ta basu dukkanin takaddun da aka yi zabe da su, domin su tantance su zo gabanta domin gabatar da hujjojinsu.
Ka san kotun ta amince da cewa a baiwa jam'iyyar PDP din wannan kayan zabe ta je ta kofin su, wanda ɗaya daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP Maliki Kuliye Umar ya buƙaci kotun da ta ƙara musu wa'adi.
Ka san bayan wannan buƙatar da lauyoyin suka nema, a hannu guda lauyan jam'iyyar APC Aliyu Umar mai laƙabin San ya kalubalanci wannan buƙatar lauyan jam'iyyar PDP.
A ƙarshe dai kotun ƙarƙashin mai shari'a Halima Shamaki ta umarci dukkanin jam'iyyun guda biyu, APC kenan da PDP, da su duba takardun gaba ɗayansu.
To, ja'in, yadda ta kasance kenan a zaman kotunan da aka yi a yau, kama daga na shugaban ƙasa har na gwamnan jihar Kano, anan sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Akan wannan batu akwai Alhaji Jinago da tsohon SA Kabari,
wanda ake cewa zamaninsa ana rabar likafani kyauta. Ban sani ba, ja'in, ko kai ka je ka karɓo likafanin ka kai wa yankinku.
To, ni dai a bari tukuna sai lokacin yayi zan karɓa, in Allah ya yarda, amma dai zama abin a gida.
wanda ya shigo yana godiya ga lauyoyin jahar Kano wanda ya ce lauyoyin nan fa sun tsaya akan gaskiya.
Muna godiya ga Allah, muna godewa alƙalan nan inda suke aiki tsakanin su da Allah, ba ruwan su da rashawa, ba ruwan su da dan rashawa, ba ruwan su da mai karban rashawa, ba ruwan su da mai cusa dala a cikin tazuge. Wannan abin da kuke yi, abin da Allah in kuka je lahira zai muku hukunci mai kyau. Allah Ubangiji ya sa ku shiga aljanna in kun je. Muna roƙon Allah, bari sa maliki kuliya, abin da kake yi a harkan nan Allah ya fitar maka da haƙinka. Wannan abin da kake maliki kuliya, Allah Ubangiji ya taimake ka domin ka dauko hanyar aiki, ka dauko hanyar da zaka taimake al'umma, ka dauko hanyar da zaka tabbatar da kai dan jihar Kano ne kuma zaka yi aiki tsakaninka da Allah. Wasu kuma da yake ɗan awan igiya ne sun zo sun ce basu yadda ai wannan tsarin ba, basu yadda a karba haƙin Kano ba, basu yadda a karba haƙin al'umma ba, basu yadda a karba haƙin demokradiya ba. Wannan abin takeici ne, abin rashin jin daɗi ne.
Alhaji Jina Goda, mai sauraro zai iya cewa ka zo kana godiya amma baka bayyana wadannan irin abi ba dai suka yi ba.
Wallahi yau abin da ya faru a kotu mun ji daɗi. Duk wanda yake mana addu'a a cikin wannan wata mai albarka, shi ma Allah ya biya bukatun sa na alheri. Zan yi amfani da wannan dama na dauka ƴan majalisan nan namu na jihar Kano da kuka dawo. Wata doka za ku yi ku ce talakawa suna cikin talauci, talakawa suna cikin rashin jin daɗi, talakawa suna cikin yunwa, talakawa suna cikin abin da bai kamata ba. Kuma amma saboda rashin kishi, saboda rashin kauna al'umma, saboda rashin kaunar Muhammadu Buhari, saboda rashin kaunar jihar Kano, wai ku zo ku ce za a yi sarauta. Ni ta nake za ku ce ma sarauta guda 20 za a yi. Wannan abin takeici ne, abin bakin ciki ne. Wannan abin da kuke yi ba abin da zamu bi ku bane. Duk cikin ku wanda yayi wannan motion din, Allah kar ya biya bukatar sa ta siyasa.
Wannan ba ka ganin ci gaba ne suka kawo har yasa suka zo suka zauna saboda tsabar ci gaban da suke so su kawo.
Ci gaban mai haƙar rijiya ne wannan. Allah ya ji kan sabo bakin zuwo. Ya ce sarkin caka, sarkin kubba, sarkin yati, har da sarkin sufama. Wannan abin bakin ciki ne, abin takeici ne. Zan yi amfani da wannan dama, naji tsoho jiya yana magana yana cewa wai an yi murda murda a hizba, an yi magun-magun a hizba, an yi cusa-cusa a hizba. To ai duk abin da suka yi ga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Baba bisa zargi muka ganka kana cusa dala ha a cikin tazugenka. To kaga idan hizba sun yi irin waɗannan magun-magun, sun yi wani abu wanda bai dace ba, ai agunka suka koya.
To Alhaji Jina Goda kenan, tsohon SA makabarta na jam'iyyar PDP.
Akwai lawan na yama gyaranya wanda ya shigo yana yaban shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano.
Abdullahi Abbas, kamar yadda kake bamu gudunmawa a matsaban mu ta gyaranya, saboda yadda ka karban mana Sula Usman gyaranya, dole mu yaba maka. Kai ka dace dama da shugaban jam'iyya, kuma kai ka san mutuncin jam'iyya, kuma ka san mutuncin ƴaƴan jam'iyya. Saboda haka lalle Sula Usman muna godiya kamar yadda kake karrama shi. Dole mu ji daɗi akan irin wannan gudunmawa da kake ba mu zafata mu ta gyaranya.
Amma irin wannan godiya da kazo kake yi, baka ganin ko dan ya biya muku bukata ku ne shi yasa kazo kake yi masa wannan godiya?
To ai Abdullahi Abbas tsohon dan siyasa ne, tun kai da halinka muke tare ne. Da wannan muke miƙa godiyan mu ga mai girma gwamna a taimaka mana, kamar ga abokin ka, ka san shi, ya san ka, Sula Usman. Ka gani, a samu linsime mai kujera a bashi wacce mu ma zamu dan huta mu maidayan mu a gwamnatanci.
Ko da bai cancanta ba saboda bukata ku, sai a dauki kujera a bashi.
Kai Sula Usman abokin gwamna ne, gwamna ya san shi, amintattu ne tun dadewa, kuma zaman amana suka yi. Saboda haka dan haka ga Abdullahi Abbas, duk wanda yake tare da Ganduje sai kin ga ya san darajarsa, saboda rikon amanar da take tsakanin su. Kin gani Abdullahi Abbas ya rike amanar mai girma gwamna. Kin gani, biki ga ƴan kokosiya suna jin tsoron sa ba? Ai shine mai takalmin karfan dan sarki, mai takalmin karfi dan sarki na gaskiya. Kowa ka taka ya taku mai girma gwamna. Dan Allah, ga Sula Usman nan amanar ka ne, kun zauna tare, ka san muhimmancin sa, ya san naka. A tallafa mana mazaban mu ta gyaranya, a samu linsime mai kujera a ba Sula Usman.
Ai shine nace ka ga yawa mai sauraro, cancanta ake ne, ma koda mutum bai cancanta ba sai a dau kujera a danka masa.
Gogaggen ma'aikaci ne fa. Yadda mai girma gwamna ya ritaya a federal government, shi ma a federal government ya ritaya. Ai ko ya je karshen aiki, kin ga kuma sun yi zaman amana tare, kowa ya san su tare tun da can. Saboda haka da wannan nake godewa shugabannin mu na jam'iyya na mazabata ta gyaranya, ga Aliko Anas, ga irin su Tasuwa Abbas, tsohon MD na Min Amfarintin ba, wanda duk suna bamu gudunmawa a mazaban mu ta gyaranya. Salaji Idi, Sale Tijjani Adidi, Aliko Anas gyaranya, duk ana bamu.
Kun fadi wani abu da ya muku anan gyaranya?
A yafi karfin Alisa ba. Ai lokaci ki bari zan zo in yi hira ta minti 30, zan baje abin da Aliko Anas yi da irin su Sula Usman, su Tasuwa Abbas. Ai sai mu gyaranya muna da haɗin kai, kuma ana bamu gudunmawa.
Ai wai da ku kaɗan daga ciki ne ka gaya wa al'umma.
Ah, wannan kibari sai nazo hira ta minti 30 zan gaya miki. Hira awa ɗaya ma zan yi, anan zan baje miki jarinya kwanta da kwarkwata.
Lawan na ama jarinya kenan na jam'iyyar APC. A hannu guda shi kuma Mustafa Mai Fada ya shigo ne yana godiya ga iyalan gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje musamman a wannan wata na Ramadan.
Ka san Mustafa Mai Fada fa babban hadimi ne ga shi kansa gwamnan jihar Kano gwamnan Abdullahi Umar Ganduje.
A madadin yayan mai girma gwamnan Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje da Balaraba Abdullahi Umar Ganduje da kuma uwa a wajen mu wadda take Umar leader ta Northwest a APC Hajiya Hanisu Buba wajen taya al'umman musulmi musamman yan jihar Kano shigo wannan wata mai albarka. Baya ga haka muna so mu tabbatar da dukkanin al'umman jihar Kano cewa wannan gwamnati da muka shigo a Kano na biyu ko zamu shiga gwamnati ce wadda za ta dora akan manufofin cigaban matasa na fannin kirkira da samun musu ayyukan yi da kuma cigaban kananun masana'antu. Duk abin da ya shafi matasa shine a gaban mu kuma shi zamu kokari mu ga cewa ya tabbata. Haka muna so mu tabbatar da al'umman jihar Kano cewa dole a samu garan bawul akan maganar hizba domin hizba shugaban da yake jagorantar ta ba shugaba bane wanda yake so ya kawo daidaito a cikin al'amuran gwamnati ba ne wanda yake dauke kansa a wani bangaren hamayya ba bangaren gaskiya ba. Kuma duk lokacin da aka ce gwamnati ta baka amanan al'umma ya kamata a ce ka rike amanan na tsakaninka da Allah. Dole ne a samu canji akan hizba ko ya sauka ko kuma a soke shi a cikin kankanin lokaci.
Baka ganin cewa a lokacin da yake jagorantar hizba an samu cigaba da dama, me yasa ba za ku bar shi ya dora akan cigaban da ya dauko ba?
Ba wani cigaba da aka samu a hizba a lokacin, domin ka duba za ga gwamnati ce wadda aka yi ta a baya aka hada kai da shi domin ayi wasu abubuwa rufe-rufe a cikin hizba. Yanzu kuwa kan mage ya waye dolan dole duk mutumin da ya ci mana amana a tafiyar gwamnati sai mun ga cewa mun canja shi. Al'umman jihar Kano su muke wakilta kuma mun yadda mun karba amana su hannu biyu bayan da za a yi mu ga wani jami'in gwamnati ko ba shi kansa shugaban hukumar hizba ba, hatta kwamishinoni da MDs da ES da DGs wanda suke cikin wannan gwamnatin duk wanda ya san ya ci amana mai girma gwamna muna shawar ta sai gaggawa sauka kafin a zo kansa.
A Mustafa Mai Fada kenan babban hadimi ga gwamnan jihar Kano kuma dan jam'iyyar APC a nan Kano.
Ka san shi ma Musa Dan Zaria?
Musa Dan Zaria hadimi kenan a gidan kwamishina Musa Ilyas Kwankwaso.
Ka san ya shigo ne yana mayar da martani akan wani dan majalisa na dokoki na nan jihar Kano.
Duba da yanayi na rayuwar al'umma jihar Kano, mai girma gwamna Kifta Musa Zito muke. To amma ina jin mamaki ina tunanin ƴan uwan waɗannan hamayya namu kuma ji akan mu abin da ya shafi masarauta ko da majalisa ta yi. Suna da doka da order, doka ta ba su dama kuma su suka bibiyon doka. Amma abin kai kyau wancan dan majalisa ko da yake sabo ne kai, ko lokacin da dokar nan ta tafi tasiri a baya aka kirkire ta lokacin Abubakar mu ko dan kana dan makaranta ne baka sani ba, a kake kawo kuduri to ba ma wannan ne jawo hankalina. Buga waya da kake ka faɗa wa ƴan uwanka ƴan kwankwasiya cewa gashi har suka dau wani yanayi na cewa za su yi amfani da kungiyoyi masu zaman kansu. Aje sun zauna da kungiyoyi guda biyu, yau sun kirawo wani comrade za su zauna da shi domin su yi amfani da shi wajen cewa ayi zanga-zanga nan da 13 ga wata. To ina so in jawo hankalin kawai wannan comrade din daga inda ka dakata daga nan zamu dora. Amma abin da nake zuwa al'umma jihar Kano, mutanen nan ba kishin al'umma jihar Kano suke ba, kuma ina so in jawo hankalin mai girma gwamna da jami'an tsaro. Mutanen nan dai ga kudirin su ga abin da suke zuwa su yi. Ya zama wajibi mai girma commissioner ƴan sanda duk wanda alhakin tsaro ke hannun su a taka mutanen nan burki kai wani taro tunda ba harkar siyasa ake ba. Ya kamata mutanen nan a jawo hankalin su gane cewa zaman lafiyar Kano ake nema.
Magana ake ta ga abin da al'umma suke bukata, azumi ya suna bukatar su sauci. Ana ta kirayi gwamna ya saki kudi ya taimaka al'umma, gwamna kuma ya jina wani abu daban.
To ai su ba abin da ya shafe su bane. Abin da ya shafe su sune kullun kada al'umma jihar Kano su amfana da ainihin kudirin mai girma gwamna. Yanzu ba nake faɗa maka jiyan nan ana fitowa daga kotu aka kira wannan taron. Aka ce a kira kungiyoyi biyu, aka zauna da kungiyoyi biyu. A yau ne ina faɗa maka za su kira wani kwamitin wannan. To muna jira mu ji zaman da za a yi da kai a yau. Abin da aka fito da shi zamu zo mu faɗa al'umma ga abin da kake wani, amma muna an karo jami'an tsaro su zuba idan daga nan zuwa lokacin da aka ce za a yi zanga-zanga. To zanga-zanga na kungiyoyin kwankwasiya ne, babu wata kungiya da za ta yi ikirarin cewa mai rajin kare dan adam ne, wato ne na wasu mutane suke so su aiwatar.
Magana yake ta gwamna ya mai da kai ya saurari shari'ar da take gabansa. Me magana ganin yankon kwasiya suna ta samun nasara, gashi an ce ma hukumar INEC ta saurare su ta ba su kayan zabi.
Eh to ai wannan wani abu ne daban, magana ce ta kotu kuma mai girma gwamna ba zai hana kotu ta aiki ba. Kamar yanda ba zai hana kotu ba su ma ba su idan su hana shi ya fita ya ci gaba da gudunar. Ai wannan ba a gaban gwamna yake ba, kuma zai dauki hankalin shi daga ainihin alheri da zai wa mutane ba. Muna so dai mu duna wa mutane shi wannan madugu da haka zai tarkon su cewa ana kotu za a je kotu za a yi kaza da kai ya rike su zawan wajen shekara hudu da mai girma gwamna zai gama. Kar ka dada kar kirge shine burin sa, kuma a hankali Allah na gane da wasu tunda muna waya da wasu muna faɗa masa abin nan ga hikimar sa ga dabarun su kuma suna ganewa.
Musa Dan Zaria kenan a nan Kano.
Bayan fitar sa ka san mun jiyo mun taru ba gudubuci wanda yace sun yi tattaki zuwa majalisa.
wanda ya nuna goyon baya ga majalisa bisa kudirin da aka gabatar a jiya na ƙara masarautu a nan jihar Kano.
Bisa wata tsohuwar doka wadda dama ba baƙuwa bace ba, akwai ta a majalisa kuma ba su bane farkon kirkirar sarakuna ba, zan manta ba 1980 lokacin Kano da Jigawa Muhammadu Abubakar Rimi da ƴan majalisa sun yi amfani da wannan doka inda suka kirkiro sarakunan yanka wajen guda uku a wannan lokacin, wanda ba zan manta ba, akwai sarkin Dutse, akwai sarkin Kyawa da sarkin Birnin Kudu. To wannan abin da ya kawo mu, mun zo daga jin an ce majalisa ta kakkabe kura ta zo za ta yi dokan nan, sai muka ga bai kamata mutanen jihar Kano su dauka wani interest ne na majalisa ba. Majalisa ta yi wannan ne bisa interest, wato sha'awar al'umma. Mu yanzu da aka ce za a kirkiro mana masarauta a karamar hukumar Bichi, to mun ji daɗi kwarai da gaske, kuma muna yaba wa 'yan majalisa kwarai da gaske, domin sai ana samun wannan abubuwan ake samun ci gaba mai inganci. A misali, inda duk zaka gani ko da jihohi, yau inda ka dauki Jigawa, idan da ba a yanka Jigawa an yi ta ba, da ci gaban da suka samu a yanzu da suna jihar Kano, to da ina son tabbatar maka da wannan ci gaban ba zai same su ba. To su zaka, muna da kyakkyawan zato da yaqini, idan Allah ya sa aka ba mu wannan masarauta, za a samu mana jagorori wa'anda za su jagoranci wannan masarauta, mutane adalai wa'anda za a samu ci gaba. Kuma a ƙarshe nake ƙara so in jawo hankalin 'yan majalisa, wannan abu da kuka yi duk al'umma suna godiya, musamman mutanen yankunan da abin ya shafa. Saboda haka ku ƙara samun ƙwarin gwiwa. To ni a matsayina na dan kishin ƙasa, ina roƙon ku kada ku yawaya sai kun dire wannan kudiri na, wannan doka ta tabbata ta zama doka.
Mun taruba gudubuci Abdulkadir Makarkare shirin namu da Dr. Sa'id Ahmad Dukawa,
wanda yake ci gaba da yi mana bayani akan mecece ma demokradiya.
Demokradiyar yanzu har yau farar fata suna danna bakar fata, har gobe wato yan birni suna danna na ƙauye, har gobe kuma baki ba sa yin zabe a kowace ƙasa da ake yin demokradiyya a duniya. Ba wani bako da aka yadda yayi tsaya zabe ko ya zaba ko a zabe shi. Saboda haka wannan takaitawa da take da shi tun asalinta yana nan yana binta har yanzu. To amma dai abin da isa wato kusan ta zama yayi a duniya, saboda tafarkinta suka bi Turawa da Amerikawa suka samu ci gaba. Ma'ana a Turai da an yi mulkin sarakuna, amma sai zamana sun dakile guri ɗaya ba su iya ci gaba ba, don haka sai suke ganin da suka shigo da demokradiyya ne suka samu wayewa da yanci da wato amfani da basira da Allah yi wa ɗan adam, a ɗauki shawararsa a aiwatar da ita a ga ci gaba. Wannan ta sa gaba ɗayan Turai ta samu ci gaba, Amerika ma ta karɓa ta samu ci gaba. To wannan sai ya sa suke ganin in haka ne duk duniya kamata yi si wannan tsari.
Misali dakta, kenan yanda ake yin ta yanzu a ƙasashen duniya, asali haka ta ɗauko ko kuma akwai bambanci da ta yanzu da kuma ta can baya? Da
ana tafi ana ta samun canje-canje. Ai ka ga alal misali yanzu na gaya maka ai a ƙasar Girka ga yanda take, amma a ƙarni na 18 a ƙasar Turai sai suka maida ita daga al'umma su yi da kansu a guri ɗaya a lokaci ɗaya a rana ɗaya zuwa wakilci. To wannan wakilcin kuma sai zamana ya haifar musu da ci gaba. Wannan sai yasa suka ce ya kamata duk duniya demokradiyya za su. To ya akai ta zo mana mu Afirka ta hanyar mulkin mallaka? Sai suka ga suna da wani nauyi a kansu na siyada demokradiyya a duniya, kamar yadda zaka ce musulmi suna ganin suna da nauyi a kansu siyada tsarin musulunci a duniya, Kirista suna ganin suna da nauyi a kansu siyada addinin kiristanci a duniya. To haka sai 'yan demokradiyya suka ɗauka suna da haƙƙi a kansu na siyada demokradiyya a duniya. To shine ma suke cewa ai abin ma da ya kawo su Afirka su Turawa dan su koya mana tsarin demokradiyya ne. Saboda haka suka zo suka yi mana mulkin mallaka. A mulkin mallakan nan sun ɗauki 'yan Afirka ɗaiɗaiku sun sa su a madafan iko dan su koyi yadda ake tafi da aikin gwamnati.
Kenan ba kamar yadda misali al'umma wasu suke zargi na cewa kawai sun shigo ne dan su lalata ƙasa da sauransu ba.
Ai ba zargi bane wannan, wasu masu ilimin ne su kuma daban, musamman na Afirka din da sauran kasashen da aka yi mulkin mallaka, su ne su kuma suka yi bincikensu na ilimi suka ƙaryata waccan da'awa da suka yi ta cewar sun zo su koya mana demokradiyya. Sai 'yan Afirka masu ilimi suka ce a ƙarya ne, sun zo ne don su kwakwale arzikin kasashenmu, su danne mu, su ci gaba. Suka kawo nasu hujjojin.
Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda kuma da shi ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. Abdulkadir, ayi sallama da masu sauraro.
Masu sauraron mu sai in ce ayi sahur lafiya. Na barku da Ahmad Rabi Ja'in.
To masu sauraro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen dala. A madadin shugaban shirin kuma shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzamil Ibrahim ya kasa. Sai kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo da muka gabatar da shirin tare da shi, akwai abokiyar aiki Khadija Rabiu Indabawa. Ahmad Rabiu Jain nake cewa mu kasance lafiya.